This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfilu Hashim Guman tare da Muhammad Hafiz Babban da sauran abokan aiki muke farin kasancewa da ku a daren yau Talata 20 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a yi cewa yayin da bangaren man fetur na Najeriya ke fama da matsalolin rashin wadataccen man da ƙarin farashi, lamarin ya kuma nuna yatsa. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban da ramu ta garba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine me yasa ake karancin man fetur a Najeriya kuma ta yaya za a magance shi. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Kasan Masar ta yi kira yau Talata da tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Tana mai cewa rikicin na iya faɗaɗa zuwa yaƙi na yankin idan ba a dakatar da faɗan a yankin da kuma tekun Bahrain ba. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar bayan ganawa a fadarsa ta lokacin bazara da ke Al-Alamin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen yaƙi da ake ci gaba da yi da kuma yin amfani da hikima da amfani da kalaman zaman lafiya da diplomasiya. Al-Sisi ya ce dole ne dukkan bangarorin biyu su taka tsantsan game da hadarin yaduwar yaƙin a yankin, kuma hadarin yaduwar yaƙin zai haifar da abin da ba zai musaltu ba. Shugaban na Masar ya ce tsagaita wuta a Gaza dole ne ya zama mafarin amincewa da kasar Falasini daga kasashen duniya da kuma aiwatar da samar da kasashe biyu domin wannan shine ginshikin tabbatar da zaman lafiya a yankin. Yau Talata Sarki Charles na uku ya ziyarci garin da ke arewa maso yammacin Birtaniya inda wani mummunan harin wuka ya sanadin mutuwar wasu 'yan mata uku da ya haifar da tarzomar kin jinin baki a fadin kasar. Sarkin mai shekaru 75 da haihuwa ya duba wani wuri a bakin teku da aka ajiye furannin nuna alhini ga waɗanda abin ya shafa, sannan kuma zai gana da yaran da suka tsira daga harin a garin Stockport da ke gabar teku. Fadar Buckingham ta ce yana so ya gode wa ma'aikatan agajin gaggawa saboda ci gaba da aikin da suke yi wa mutanen yankin. Tunda farko dai Charles ya sha suka daga wasu, ciki har da masaniyar tarihi Kate Williams, saboda rashin fitar da wata sanarwa a bainar jama'a akan tarzomar. Ko da yake basaraken ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan 'yan matan uku da aka kashe, amma bai ce komai ba kan tashin hankalin har kusan makonni biyu da suka wuce. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata guda bayan da ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba, Shugaba Joe Biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar Democrat da maraicen jiya Litinin. Ya yi kokarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin kasa na jam'iyyar Democrat ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Shugaba Joe Biden ya samu tarba ta gwarzo bayan da diyarsa Ashley ta gabatar da shi. Ya cika alkawarinsa na ci gaba da shugabanci zuwa wani lokaci a babban taron jam'iyyar Democrat da ake gudanarwa a birnin Chicago na jihar Illinois. Shugaba Joe Biden ya ce za ta zama shugabar da shugabannin duniya ke girmamawa domin ta riga ta zama. Babu wanda ya kalubalanci Biden a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat. Wata guda da ya wuce kusan wakilai 4,000 sun shirya zabensa, amma a ranar Litinin ya daidaita goyon baya ga Harris da nasarorin da ya cimma a kan karagar mulki. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda. Ana tsare da Collins Jimesi Kalushe ne a ofishin 'yan sanda bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar ƙarin kwanaki 7 su gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a tuhume shi. shugaban hukumar binciken manyan laifuka ya ce Kallusha ya tsere ne tare da wasu fursunonin 12 bayan da suka yanka rodi a dakunan da ake kulla masu laifi da kuma haura katanga da sanyin safiyar yau Talata. Ya ce ‘yan sanda na gudanar da bincike kuma za a ɗauki mataki. Yau Talata wani jami’in hukumar lafiya ta duniya WHO ya jaddada cewa cutar ƙyandabri ko da kuwa sabo ko tsohon nau’i ba sabuwar cutar COVID ba ce kamar da hukumomi suka san yadda za su shawo kan yaduwarta. Za mu iya kuma dole ne mu magance cutar ƙyandabri tare, in ji Hans Klug, daraktan yanki na WHO na Turai a wani taron manema labarai na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa don haka za mu zaɓi sanya tsari don kula da kawar da cutar ƙyandabri a duniya ko kuma za mu shiga wani yanayi na tsoro da sakaci yadda za mu ɗauki matakin yanzu da kuma a cikin shekaru masu zuwa zai tabbatar da gwaji mai mahimmanci ga Turai da duniya. Ƙyandabri cuta ce mai saurin yaduwa wadda ke haifar da kuraje masu fashewa da alamun mura, yawanci babu ciwo sosai amma tana iya kisa.
Muhammad Hafiz Baballe kenan karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da bangaren man fetur na Najeriya ke fama da batutuwa kama daga tashin farashin kowace litar mai, rashin wadataccen man da ke kai ga ganin dogayen layi a gidajen mai, sai kuma cece ku ce kan biyan tallafin man fetur din da sauransu. Kungiyar Ifman ta ce rashin samun man da kamfanin NNPC kai tsaye ne matsalar, sai dai kamfanin NNPC ya danganta matsalolin da wasu dalilai. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdulrauf ta aika mana da ƙarin bayani.
Batun fama da matsaloli a wajen samun man fetur a Najeriya kamar dogayen layin da ake gani a gidajen mai baya ga bambance-bambancen farashin kowace lita a sassa daban-daban na kasar, musamman a makonnin baya bayan nan dai abu ne da ya sanya 'yan kasar cikin yanayin matsi, inda ake yin kiraye-kirayen gwamnati da ta dawo da tallafin man fetur da ta cire sama da watanni 13 da suka gabata, kamar yadda za ku ji daga bakin wani dan kasa kuma masani.
Sunana Bashir Musa Usman, haƙiƙanin ƙwarai da gaske masu ba shi shugaban kasar shawara gaskiya ba su duba al'amarin da al'umma ke ciki. Cire wannan tallafin man gaskiya ya haifar da matsaloli wanda koda za a dawo da shi yadda wasu masana suka ce an dada shi subsidy din, matsalar ta riga ta haifar zai dau dan tsawon lokaci kafin a gyara. Amma dai ya kamata a ce shi shugaban kasa ya dawo da shi subsidy din da ya cire saboda a samu saukin rayuwa. A yanzu mai ana sayar da shi a 1000 wai ma a subsidy an dan dawo da shi kenan. Shi shugaban kasa ya zauna da ‘yan kasuwa da kuma masu aikin manna, refinerin mu a tsaya a kai na su dawo kan aiki.
A yayin waɗannan kiraye-kirayen ne kungiyar dalalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya wato Ifman ta ce mambobinta ba sa samun isassun kayan yadda ya kamata ne daga kamfanin NNPCL.
Sunana Alhaji Abubakar Mai Gandi Shetima, ni ne shugaban dalalan 'yan kasuwan mai masu zaman kansu ta Najeriya. To, muna karɓan mai ne daga NNPC ko kuma DAP man wato depot owners ko kuma moman, ta hannun su ne muke samun mai mu kai a gidajen mu sauke domin mu sayar ba al'umma, saboda ba mu iya shigowa da mai, ita kuma hukumar NNPC ita kadai ce ke iya shigowa da mai a cikin kasa. To idan suka shigo da wannan mai za su rarraba su bada kaso, sa'annan mu tura marketocin mu su je su dauko wannan mai su kai gidajen masu. To sai dai wajen rabo nan ne ake samun damuwa, domin mu ne masu gidajen mai da yawa kwarai da gaske, to amma ba mu cika samun kason da ya kamata a bamu ba, kason da aka bamu dan kalilan ne. To dole shi yasa za mu je ga ainihin masu depot ko kuma major marketers mu so mai gare su. To idan muka je saye mai a wajen su suna sa kuɗi da yawa, to idan suka sa waɗannan kuɗaɗe, to idan marketocin mu suka je suka dauko wannan mai ba su da wani zabi sai dai su ƙara farashi su sai da wannan mai, dalilin da yasa kiga ana samun bambance-bambancen farashi kenan.
sai dai kamfanin man kasar wato NNPCL ta bakin babban ma'ajin sa ya ce babban matsalar da aka samu shine daga kan hanyar ruwa da jiragen kebi su kai mai.
Sunana Malam Umar Ajiya Isa, ni ne babban ma'ajin wannan kamfani na NNPC. To kun ji bayani daga bakin shi director mu dake kula da wannan haraka sai da mai, yace babban matsalan da ya samu shine akwai wannan hanyar ruwa da jirage ka dokan mai daga Lagos su kai Warri, Port Harcourt, Calabar da Ogara, muna kiran shi Escravos Channel. To wannan channel din idan MPA bata share shi ba, jirage na samun matsala a tsayawa. To yana cikin abubuwan da yasa mai jirage ba su isa wajajen da ake saukar da shi ba, za a iya kawo shi arewa da sauri.
A game da batun ci gaba da biyan tallafin man fetur kuwa, Alhaji Umar Ajiya Isa ya ce
gaskiya tun shekara 8 ko 9 da suka wuce a wannan kamfani, ni dai tunda na zo ina GED ba nan, ba taɓa biyan wani ɗan kasuwa wai naira guda ba da sunan subsidy, ba wani tallafi da mu muke ɗaukan kuɗin gwamnati mu ba wani ɗan kasuwa. Abin da ake kira tallafi shine mun sau manga kamar naira 1000 kan lita mun kawo shi bakin teku, mun kuma an ce mu saida shi kan naira 500 saboda mutane su samu rahusa gwamnati. To ke ga bashin tsakanin mu ne da gwamnati shine ake kira tallafin.
Kazalika kamfanin ya bayyana cewa ya sami ribar naira tiliyan 3 da biliyan 297 yayin da ƴan kasar ke nuna fargaba akan yawan bashin da ake bin kamfanin.
Alhamdulillah a wannan shekara mun samu riba bayan an cire haraji da ya kai tiliyan 3 da biliyan 200.
Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Halima Abdulrauf, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A koda yaushe za a iya shafa mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:42. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani garin
bai kai gabas da nisa ba,
wani garin
bai sanya jana
da zalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare banban. A shirin na wannan makon za mu duba batun bayar da jini kyauta a kasashen mu na Afirka.
Ni baran iya bada jini na ba. Da yawa za ka samu mutane sun je sun bada jinin su da taimaki al'umma, amma asibitocin akan samu wasu ma'aikata suna ha'inta kai ka bada da niyyar taimako, su kuma in wani ya zo a taimaka mai shi kuma ba za a taimaka mai ba sai a caje shi kuɗi.
Da kuma yanda al'amarin yake a nan kasashen Turai,
kwanaki na gani akan Instagram ana cewa ana buƙatar baƙaƙe su bada jini saboda masu sikila, kudin sai na registering na je.
Shirin dai ya bayar da muhimmanci kan gwagwarmayar da wasu baƙaƙen fata masu fama da ciwon sikila ke yi, da kuma martanin wasu 'yan uwansu na bayar da gudunmawar jini a wani al'amari na tausayawa jinsinsu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. Duk da cewa bayar da kyautar jini ba wani sabon abu bane a kasashen Turai, sai dai masu fama da ciwon sikila, wato sickle cell anemia da turancin Ingilishi, mazauna kasashen Turai na fuskantar wasu matsaloli na daban wajen samun lafiya. Nan Dr. Sahal Muhammad Rabi'u, kwararre a fannin kimiyyar kwayoyin halitta da ke birnin Paris na Faransa, ya mana takaitaccen bayani a game da cutar sikila da kuma dalilan da ya sa ta fi kama baƙaƙen fata.
Mu baƙaƙe muna da wani cuta wanda yake kona jini wanda muke kiransa sickle cell anemia. Wannan anemian yana rage jini matuƙa sosai, wanda ko da yaushe mai wannan sikilan zai yi wuya a yi shekara guda wanda mai sikila bai buƙaci jini a jikinsa ba. So bada jinin yana taimaka ma ceto rayuwa na irin wa'annan mutane, nau'in mutane, musamman mu baƙaƙe da wannan cuta kawai yana tattare da mu amma kuma baya kama wani nau'i na wani kalar fata banda bakaki.
To a sakamakon yanda masu cutar ke da buƙatar ƙarin jini daga lokaci zuwa lokaci amma kuma ke fuskantar ƙarancin sa a sassan Turai, yasa gwamnatoci kamar na Burtaniya ke yawan shela ga jama'a musamman bakakin fata da su taimaka da gudunmawar su. Maryam Bammali Ibrahim na ɗaya daga cikin masu bayar da jini kyauta.
Cututtuka da yawa da yake zama bakaki kamar mu, jinin mu ya fi taimaka musu, saboda alal misali kamar yanda nace masu cutar sikla da kwai abin da yake a jinin mu bakaki, saboda cutar bakaki ne. To tunda cutar mu ne, jinin mu ya fi kyau ya taimaka, saboda haka shi yasa kurin naji sha'awa na registry kwanaki na gani akan Instagram ana cewa ana buƙatar bakaki su ba da jini saboda masu sikla. Kudin sai na registry naje, nurse za ta zo ku yi magana ta ƙara jin bayani sai a gwada iron ɗinka. Ni to alhamdulillah na ho daidai, suka dan bani abin sha da dan biskit na zauna wani daɗi.
To na zagaya babban asibitin koyarwa da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. Nan ma dai na tadda bakakin fata da dama da suka ce sun zo bayar da jininsu ne bayan da suka gane mahimmancin yin hakan ga masu fama da ciwon sikila. Duk da cewa ba su amince na naɗi muryoyinsu ba, amma sun ce suna bayar da kyautan jinin su kuma koma gida cike da farin ciki.
Ich spende gerne Blut, seit ich erkannt habe.
Nau, Frau Graka Kjell kenan, jami'ar kiwon lafiya da mahaifinta ɗan Afirka ne kuma ƴarta guda na fama da ciwon na sikila.
Die meisten afrikanisch herkunft sind.
Tana mai cewa, ni kaina na fahimci yanda cutar sikila ke shafar al'ummata. Na gano yanda cutar ta fi kama bakaken fata, wannan yasa na yanke shawarar bayar da jini akai-akai domin taimakawa wajen ceto rayukan waɗanda ke cikin buƙata, kuma abu ne da ke matuƙar faranta min rai.
Unfreiwillig Blut und bin ich glücklich darüber.
To bai dai ga taimakon marasa lafiya, Dr. Sahar ya yi ƙarin bayani a game da tasirin bayar da jini ga lafiyar shi mai bayarwa.
Hakika gudunmawa da ake badawa na jini yana da tasiri ga ɗan adam da rayuwa da zamantakewa. Ga shi wanda ke bada jinin yana taimakawa wajen fahimtar cututtuka da daga ka iya kama jininsa wajen bada jinin, saboda dusan da mutum zai bada jini ana yin gwaje-gwaje akan jininsa a ga ko akwai wani damuwa ko wani hatsari ga shi kansa jininsa kafin a ɗauka a baiwa wani. Na biyu kuma yana rage hatsari na kamuwa da ciwon zuciya, saboda jini yana da alaka da shi kanshi aikace-aikace da zuciya yake yi. To bada jinin yana rage wannan hatsarin na samun wannan cuta na zuciya. Na uku shine akwai wani sinadari da muke ce mai iron a cikin jini, wanda bada jinin nan yana kokarin daidaita wannan iron level din da ke cikin jinin ɗan adam. Na hudu shine bada jini yana rage hatsari na kamuwa da cuta na kansa, wannan ba karamin tasiri bane saboda mun san cewa duniya yanzu ana fama da wannan cututtuka na kansa.
Haka yake, sai dai kawo yanzu a kasashe masu tasowa kamar Najeriya da dama na ci gaba da kauracewa batun bayar da jini duk da sanin mahimmancin sa. Kamar waɗannan matasan da aka saka sunayensu.
To bada jini abu ne mai kyau, kuma duk wani wanda yake da zuciyar taimakon al'umma zai ga lallai ya dace ya bada jini. Amma ni gaskiya irin yanayin da muke ciki na ƙarancin amana a ƙasar mu Najeriya, ni ba zan iya bada jini na ba. Da yawa za ka samu mutane sun je sun bada jininsu don a taimaki al'umma, amma asibitocin akan samu wasu ma'aikata suna ha'inta. Kai ka bada da niyyar taimako, su kuma in wani ya zo a taimaka mai shi kuma ba za a taimaka mai ba sai a caje shi kuɗi. Ni na ga wannan da ido na wasu asibitoci, wannan dalili ya sa ni ba zan iya bada jini.
Akwai inda zan iya bayarwa, kuma akwai inda ba zan iya bayarwa. Idan ina da jini enough a jikina da yawa, misali wanda zan iya bayarwa ko da ma taimako da sauran abubuwa, zan iya bayarwa ma na taimaka. Amma idan na ga in dai na bayar zan cutu, to gaskiya ba zan bayar ba.
da jini in dai kana da hali kana da lafiya yana da kyau saboda baka san sanda ko wani naka wani dai cikin al'umma ko ta yaya yana bukatar jini to ka ya zama ka taimaka masu
ko da haka ne muka kawo karshen shirin na Allah da gare bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla a gaida Ramatu Garba, yanzu kuma lokacin da zamu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine me yasa ake karancin man fetur a Najeriya kuma ta yaya za a magance shi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. To ga kira na farko mun samu daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa? Malam Nasara kana tare da mu? To kana tare da mu malam daga Nasarawa? To da alama dai ya goce nan Nasarawa, to bar mu je ga wani line. Wane ne akan line daga ina kike kira? Amin wa alaikum assalam. Wane ne akan line? Ya sunan malamin?
Ashiru
me, to ana matsalar man fetur a Najeriya.
Gaskiya
me yasa ake karancin shi?
Mu abun nan yana bawo mu. Gaskiya hadarin kishin kasa da taranci da rashawa da yamma wannan ma'aikatan mai ta NCC. Mu muna ba shugaban kasa shawara da duk wani mai fada a ji shugaban NCC din ne ya kamata a ce an canza shi. Abubuwan da yake yi gaskiya baya gyara ma 'yan kasa. Zaman nan yana da tsada amma kuma wai ko da yaushe a ce 'yan kasa suna ta wahalar mai mu mun rasa gane wannan matsala wannan abu.
To mun goye ra'ayinka, bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna? Amin wa alaikum assalam. Wane ne akan layi?
Rabiu ne, man jane da kanwa dokan dare.
To Rabiu, ana wahalar man fetur, karancin man fetur a Najeriya, ta yaya kake ganin za a iya magance wannan al'amari?
Gaskiyar maganan da gwamnati da 'yan kasuwa duk suke jawo wannan abu da zungar na saboda su samu kuɗi ba sa fito na talakawa.
Menene shawara ka gare su?
To shawara na gare su, su ji tsoron Allah su taimaka ma talakawa, ɗan abin da su samu ya ishe su ci, kuma za a mutu a bar komai da gari na duniya.
To ma ɗayar mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi, mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Kanan Dabo. Wane ne aka layi da Kano?
Salamu alaikum. Yana tare da Idris ne, Samira daga rijin Lemo Kano Najeriya. To gaskiyar lamari abin da ya kawo karancin man fetur a Najeriya sun zuta da kuma zalunci shugaban gari. Mun dalili a nan ɗan Kano ɗan Gwate ya gina matatan mai, amma dan munafiki an ki aye za a buɗe saboda kawai sun zuta da kuma san cewar a cutar da mutane. Wannan ne gaskiyar lamari abin da bamu da bukata. Ya kamata a
adana. To ba ka gani an ce zuwa ɗaya ga watan Oktoba za a fara sayan masa da wannan man yadda zai tace shi ya sayarwa 'yan Najeriya?
Allah ya tabbata domin a baya an fusa rana kuma a magana abin da yau. Allah ubangiji ya sa ɗaya ga watan Oktoba ya tabbata. Allah ya tabbata da shi.
To malam mun gode kwarai, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna? Na Kaduna kana tare da ni? To alama kamar layin ya goce kuma na Kaduna baya kusa. Masu sauraro a daga waya a kira mu a bayyana mana ra'ayoyi. Ta yaya kuke ganin za a magance wannan karancin man fetur da ke faruwa a Najeriya? Akwai mutum akan layi. Wane ne akan layi?
Eh, sunana dai Dan Asaba mai fata daga nan Yauri jihar Kebbi.
To Dan Asaba, ta wani hanya kuke ganin za a iya magance wannan al'amari?
To ta yadda za a magance wannan al'amari a sai a ji tsoron Allah.
Malam Dan Asaba kana tare da mu? To ɗansa a fasabar ya fara da cewa a ji tsoron Allah, amma kuma ya katsewa masu sauraron sa. to da alama ko layin sa ya goce dan asa ba za ka iya gwadawa ka ganin Allah ya sa an dace za ya sa mu sai ka dawo kan layi to wane ne aka layi kuma daga ina ki kira
ina na sa baki ma daga Maraba Jos Kaduna
to mallam sani daga Jos menene ra'ayinka a yau
sa baki ma to ra'ayi na gaskiya akan wannan matsalan mai su da wannan makitar din ya kamata su ji tsoron Allah
to ai sun ce su ma matsalar su bace sun ce daga NNPCL ne
eh to ai su din ne cin hanci da rashawa ne yawa akan wannan kuma musamman su masu gidajen man su kansu zuciya ne haka ita ma gwamnati wanda suke hudan man nan san zuciya yawa saboda haka duka mu tare mu ji tsoron Allah dan wannan shine kusan yake tafiyar da rayuwar mu kuma ya sa mu cikin tsanani gaskiya shi irin da ake tunani
to sani kima mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya jigawa wane ne aka layi daga jigawa to masu sauraro layika ma buɗe suke ku kira ku bayyana mana ayoyi lamar da za a kira ita ce alamar tarawa daya to malam Usman muna jin ka menene ra'ayinka
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam amin wa alaikum assalam
masha Allah ka da aiki dan uwa kai sai kana tare da Usman dan Fulani anguwar ranar daga nan babban birnin tarayya Abuja
to dan Fulani me zaka bada me zaka shara zaka bayar ga wani karancin man fetur da ke faruwa yanzu nan a Najeriya
to alhamdulillah abunda zan cewa abunda na farko za a fara magance wa magance matsalar wato shin hanci da rashawa saboda shine ka kawo mu da garincin man fetur a Najeriya kuma abu ya nuna gazawa ne ga masu fitar da shi ya kamata ku mu karfi inda za a kawo karfi akan wannan abu shugaban kasa ne wani Ahmad Tinubu shine zai tsaya a tsaye da al'amuran da ke tafiya idan shine zai tsaya wa ya tsara komai daidai da daidai ya kamata kuma ya tsaya duba ya taimaka wa na kawo da suna cikin ina da dai wa ina alayhi rajiun
to ubangiji Allah kawo to Usman dan Fulani mun gode Usman dan Fulani mun gode da wannan ra'ayi naka da kai ka bada gudunmawa wani ne akan layi daga jigawa
Rabi Taura ne akan layi
Rabi Taura to taya kake ganin za a iya kawar da wannan al'amari ko kuma a kawo
ta babban abin da ya kamata yi domin kawar da wannan matsala ta fetur a Najeriya shine dakile cin hanci da rashawa wannan shine a ɗaya daga cikin abin da yake kawo tasgaro harkar fetur a Najeriya fi sabi da layi saboda haka in ba wannan yakin aka yi ba ka da dakile cin hanci da rashawa ana nan dai a gidan jiya
to Usman Taura mun gode kuma da daukan wai kamar ka karshen daga wai mu ayo sai gobe za mu zo wannan lokaci za mu sake bude ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode to da wannan muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Kasar Masar ta yi kira yau Talata da tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza tana mai cewa rikicin na iya fadada zuwa yaki na yankin dan ba a dakatar da fadan a yankin da kuma tekun Bahrum ba yau Talata sarki Charles na uku ya ziyarci garin da ke arewa maso yammacin Burtaniya inda wani mummunan harin wuka ya sanadin mutuwar wasu 'yan mata uku da ya haifar da tarzomar kin jinin baki a fadin kasar sarkin mai shekaru 75 da haihuwa ya duba wani wuri a bakin teku da aka ajiye furannin nuna aljini ga waɗanda abin ya shafa sannan kuma zai gana da yaran da suka tsira daga harin a garin Stockport da ke gabar teku wata guda bayan ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba Shugaba Joe Biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar Democrat da maraicen jiya Litinin ya yi kokarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin kasa na jam'iyyar Democrat ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Shugaba Joe Biden ya samu tarba ta gwarzo bayan da diyarsa Ashley ta gabatar da shi. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda. Ana tsare da Collins Jumaisi Kalusha ne a ofishin 'yan sanda bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar ƙarin kwanaki 7 da gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a
To madalla masu rawa da haka muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake bude muku wato zamu kawo muku wani sabon shiri gobe da safe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce maka shirin yazo gare ku sai wadda ta hada shin da bada umarni fiwana wa mainan dudu har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya tashi mu lafiya assalamu alaikum.